This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafafa a yayin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabuwar abokiyar karawarsa Kamala Harris suka daura aniyar yakin cecekar juna. Wani dan majalisar dattawan Amurka zai yi murabus bayan kotu ta same shi da laifin karbar tushiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa. Jami'an Rasha sun ce wani jirgin saman Ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwan Rasha inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, Babban bankin Najeriya CBN ya sake ƙara kuɗin ruwa, lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin zai ƙara tsananta tsadar rayuwar da suke ciki.
Daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna siya 20,000 ne, yanzu mun samu karuwa 10,000 kai, that is buhun ya tashi 30,000 kenan. Manage ne kawai muna yin ba riba komai a wurin.
Sannan za ku ji cewar manyan malaman addini sun shirya wani taro don samar da mafita game da yunkurin matasa na yin zanga-zanga a Najeriya saboda matsalar tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki.
Sakona shi ne a nemi warda matasan, a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa domin abin bai bar kowa ba. Amma in mun ce za mu ci gaba da dannan su ko lokacin cikar su yi zanga-zanga, wallahi ba shi ne mafita ba.
Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna, inda a yau shirin zai duba batun siyasa Amurka kan batun sanarwar janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar shugabancin kasar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafafa a yayin da jiya Talata tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabuwar abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka nuna ba sassauci wajen cecekar juna a yayin da suka tunkari zaben watan Nuwamba. Trump ya gaggauta sauya akalar farmakinsa zuwa kan Harris bayan Biden mai shekaru 81 ya janye daga neman takarar sake zabensa a ranar Lahadi sakamakon matsin lamba daga takwarorinsa 'yan jam'iyyar Democrats masu fargabar shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa da kuma raguwar masu kada masa ƙuri'a. Trump mai shekaru 89 ya zargi Harris da yin ƙarya da rufa-rufa kan yanayin lafiyar Biden da kuma yadda sauyin dan takara ya haifar wa jam'iyyar Satar Republican asarar makudan kuɗaɗe wajen yakin da suka yi da Biden wanda a yanzu ba shine dan takara ba. Ita kuwa Harris, tsohuwar babbar mai gabatar da ƙara a California, ta fadawa wani taron gangamin jama'a a ranar Talata cewa ta san mutane irin Trump. A halin da ake ciki a Washington, shugaba Joe Biden ya koma fadarsa ta White House bayan murmurewa daga COVID-19 domin kammala hasashen da ake yi cewa zai yi amfani da sauran lokacin mulkinsa da ya rage domin cimma muradun kasashen waje. A ɗaya bangaren kuma, hankali ya karkata akan wanda Kamala Harris za ta zaɓa a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba Joe Biden daga takara, inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyar tashi wadda kuma tuni ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar Democrats da kuma tallafin kuɗi. Jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa gangamin yakin neman zaɓenta ya buƙaci bayanan cancanta daga gwamnoni biyar na Democrat da suka haɗa da Roy Cooper na North Carolina, da Josh Shapiro na Pennsylvania, da Gretchen Whitmer na Michigan, da Tim Walz na Minnesota, da J.B. Brisker na jihar Illinois, kazalika da kuma ɗan majalisar dattawa ɗaya Mark Kelly daga jihar Arizona. Waɗanda aka tantance cancantar su daga cikin waɗannan za su gana ido da ido da Harris su tattauna, kana daga nan sai ta zaɓi ɗaya daga cikinsu, watakila nan da mako guda ko makamancin haka kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Jami'ai a kasar Rasha sun fada a jiya Talata cewa wani jirgin saman Ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin Krasnodar dake kudancin Rasha, inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar. Harin ya fada ne kan tashar jiragen ruwa ta Kafkas, kamar yadda gwamnan Krasnodar Benjamin Kondratev ya bayyana a wata sanarwa ta Telegram. Ya ce wuta ta tashi a wani jirgin ruwa amma an sami murkushe ta, ba iya bayyana barnar da ta yi wa jirgin ruwan ba kawo yanzu. Rundunar sojin Ukraine ta ce harin da ta kai ya yi mummunar barna ga wani jirgin dakon taragon dogo a tashar jiragen ruwa da ke zirin tsakanin yankin Crimea da yankin Russia. To sai dai ba iya tantance gaskiyar ikirarin da bangarorin biyu suka yi ba.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, kafin nan za mu garzaya Najeriya. A yayin da hawan farashin kaya ke ƙara tsananta, babban bankin Najeriya wato CBN ya ƙara kuɗin ruwa da maki 50 daga kashi 26.25 zuwa kashi 26.75 cikin 100. Lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin na babban bankin zai ƙara tsananta tsadar kayan abinci. Amma bankin na CBN ya ce nan da ɗan lokaci 'yan ƙasa za su ga fa'idar matakin da ya ɗauka. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnan bankin CBN Olayemi Kadoso ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin karo na 296 da aka gudanar daga ranar 22 zuwa 23 ga watan Yulin nan a birnin Abuja, inda ya ce an ƙara kuɗin ruwan zuwa kaso 26.75 cikin 100. A bisa wannan matakin na bankin CBN na yau, muryar Amurka ta nemi ji ta bakin wasu masu gasa masara a kan titunan Abuja, inda wani ya ce an samu ɗan sauki saboda damina.
Sunana Inusa Adamu, ina sayar da masara nan a CBN Quarters. Kaman kwanakin ba 200 ne muke sayan ta a ƙasa banda kuɗin mota, amma yanzu muna dan samun ta 150-170.
Wata kuma tace,
Madam Grace, daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna sayar 20,000 ne, yanzu mun samu karuwa 10,000 kai, that is buhun ya tashi 30,000 kenan. Wallahi manage ne kawai muna yin, ba riba komai a wurin. Muna roƙon su ne su duba talakawa din, because in ya ci gaba haka wallahi akwai da
kwamitin manufofin kuɗin CBN ɗin da ya ba da dalilin da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan, kamar yadda za ku ji daga bakin jagorar sashen manufofin kuɗin CBN.
Sunana Dr. Ladi Raulatu Balakefi MNI. To mun ɗaga kuɗin ruwa daga kaso 26.25 zuwa 26.75. To kuma abin da ya sa muka yi haka, don muna son mu rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga. In muka rage yawan kuɗin da ke zirga-zirga, zai sauko da farashin abinci. Abubuwan 'yan ta'adda ya sa manoma ba su samu sun yi shuki da yawa ba, abinci ya yi ƙaranci. Idan kuma kuɗi na da yawa, kuma babu abinci da yawa da kuɗin zai siya, farashin kaya za su tashi. To wannan economics da aikin nan da muke yi, yanda muke dubawa za mu je kasuwa mu dudduba farashin komai, mu ga yawan kuma kuɗin da ke ƙasa. To ta haka sai mu ga to yaya za mu yi mu rage kuɗin da ke hannun bankuna. Akwai kuma kuɗaɗen da suke waje da ba a bankuna suke ba, da mu ba mu da ƴanci a kansu, tunda mutane ba su kawo kuɗaɗen nan banki ba. To su ma suna nan suna yawo a cikin kasuwa. To saboda haka dole mu yi kokari mu ga mun rage yawan kuɗi. Dan in muka rage yawan kuɗi, insha Allah muna ganin kuɗin abinci zai sauka.
Shin yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan matakin bankin na CBN? Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce,
wannan ƙari bai ba mamaki ba. Abin da ya sa saboda hauhawar farashi abubuwa suna ƙara sama. To babban banki baya son hauhawar farashi tana sama, domin idan hauhawar farashi tana sama, abin da za a yi shine a ƙara kuɗin ruwa don a jawo hankulan masu sayan kaddara suna ajiyewa. Maimakon ka sai kaddara ka aje, sai ka kawo kuɗinka a banki a baka kishi 27.75. Wannan ba ƙaramin abu ne, kuma an sama da shekara 20 kafin a ga babban bankin Najeriya ya yi haka. Amma ya zama mashi dole, domin na farko dai ga hawan farashi na biyu kuma dala tana ƙara ƙarfi naira tana karewa wannan shi ya kawo haka
a wani bangare kuma Dr. Raulatu ta yi ƙarin bayani akan batun maido da kuɗaɗen da aka dade ba a yi amfani da su a asusun bankunan kasuwanci zuwa babban bankin kasar
akwai mutanen da suka bar kuɗaɗen su a banki ko dan wani yaro su ya bar kuɗi ba a sani ba ko kuma kai ma da kanka kana da dan kuɗi a cikin account ɗinka to yanzu duk mun ce a dawo da shi nan bankin Central Bank don mu sa ido a kansu amma kuma duk wanda yake son kuɗin shi in ya kawo sheda cewa wannan kuɗin shi ne za a ba shi wannan asusun shi ne ba mu san mu bari a hannun bankuna sai su yi ta kasuwanci da shi suna ƙara yawan kuɗi a kasuwa abinda kuma muke son mu rage
Najeriya dai na fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni musamman a baya-bayan nan wanda yayi sanadiyar tsadar rayuwa lamarin da masana tattalin arziki suke cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati Halima Abdulrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya
A gaida Halima Abdulrauf Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC kai tsaye kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa Facebook Twitter da kuma Instagram Ga Murtala Faruk Sanyin ne ya dawo da ci gaban labaran duniya
Dan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey, Senator Bob Menendez, zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar 20 ga watan Agusta mai zuwa. Menendez ya aike da takardar murabus din nasa zuwa ga gwamnan New Jersey, shi ma dan Democrat Phil Murphy a jiya Talata. Wannan ya baiwa Murphy damar nada wani zuwa majalisar dattawa domin mai gurbin sa na sauraron lokacin wa'adin mulki da zai kare a ranar 3 ga watan Janairun shekara ta 2025. Murabus din dan majalisar dattawan ta biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karbar toshiyar baki da wasu ayyuka na cin hanci da rashawa ciki har da halayyar zama tamkar jami'an gwamnatin kasar Masar. An sami Menendez da laifi kan tuhumar sayar da karfin ikon kujerar sa ga yan kasuwa 3 da suka nemi alfarma. Menendez ya kafe kan cewa bai aikata laifi ba. An ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya Talata a yankin Gofa. Bayan zaftarewar kasa da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 229 a kudancin kasar Habasha. Adadin na waɗanda suka mutu ya haɗa da mutane da dama da kasa ta binne su a ranar Litinin. A yayin da ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai. Daga wata zaftarewar kasa a ranar Lahadi a cewar hukumomin kasar ruwan sama kama da bakin kwarya ne suka haddasa zaftarewar kasar a gunduma mai nisa ta Kencho Sacha ta kasar Habasha daga cikin waɗanda suka mutu har da kananan yara da mata masu juna biyu a cewar wani jami'in yankin inda ya kara da cewa an sami zaro mutane akalla 5 da ransu Prime Minister Abiy Ahmed ya ce an tura jami'an hukumar kula da bala'o'i ta kasar zuwa yankin domin taimakawa wajen aikin bincike da ceto.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Ganin yadda matasa suka dage kan yin zanga-zangar nuna damuwarsu kan tabarbarewar tattalin arziki da rashin tsaro a Najeriya. Hakan ya sa manyan malaman addini shirya taron masana da shugabanni don samar da mafita game da wannan yunkuri na matasan. Inda suka ce sun shirya taron ne domin tattara bayanai da bada shawarwari. Kuma taron ya samu halartar wasu 'yan kasar Sudan da suka ce zanga-zanga a kasar su ba ta haifar musu da ɗami ido ba. Daga Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batun.
Tun bayan bayyana aniyar zanga-zangar da wasu matasan Najeriya suka ce ta zama wajibi saboda tsadar rayuwa ne dai malamai da shugabannin addini suka dukufa wajen ganin sun jawo hankalin matasa akan cewa su yi hattara da wannan yunkuri. Meyuwa kuma ganin yadda matasan Najeriya suka kekasa kasa game da wannan kira ne ya sa gidan tarihi na Arewa wato Arewa House ya kira wani taron malaman addini da masana inda wasu 'yan Sudan din da zanga-zangar kasar ta tarwatsa su suka yi bayani akan hatsarin zanga-zangar a wannan kasa. Malam Mustafa Sardaunan Wurno na cikin ƴan Sudan din da suka yi wa manema labaru bayanin abin da zanga-zangar Sudan din ta haifar.
Nazo na halarci wannan taro kuma na gabatar da dan guntun bayani akan abubuwan da suke faruwa a Sudan. Mu dai a Sudan an fara zanga-zanga akan biredi farashin shi ya daga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound. Aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati, aka zo za a kafa gwamnati, aka kasa ma shiryawa don ayi gwamnati don kowa yadda da shi. Gashi yanzu da dalili wannan abun yaki ya zo ya watsu cikin kasar Sudan, ya rushe kasar Sudan gaba ɗaya. Mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga daga 1 pound zuwa 2 pound, a yau biredin ya kai 250, ya linka fiye da so 100.
Shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa wato Kanarishan Jihar Kaduna Rabar Ma'aji Kalif na cikin malaman addinin da suka yi bayani kan shirin shiga zanga-zanga a Nigeria da ya bugi jaki kuma ya bugi taiki.
Na farko ba mu san wayanda suke shirya wannan zanga-zanga ba, na biyu ba mu san me ake so a cimma ba, na uku kar mu manta an yi zanga-zanga a lokuta daban-daban a baya da suka wuce, mutane sun mutu, wasu ka rasa dukiyoyinsu, so mu yi hankali, mu yi la'akari.
Akwai masu yawa ku malaman addini da kun maida hankali ma wajen gaya wa gwamnatin ta yi abubuwan da za su rage raɗaɗin da ake ciki, ilama da an haƙura da wannan zanga-zanga.
Gwamnati ta sa ido ta dubi jama'an da take shugabanta, sai ka zo ga wai dan majalisa yana tuka mota na naira miliyan 160, alhali mutanen dake wakilta suna kwanan yunwa ba, wasu ma ba ta tabbaci abin da za su ci, so gwamnati su ma su yi la'akari.
Shi ma dai fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Nigeria Sheikh Kalur Abdullahi Maraya ya jawo hankalin dukkanin bangarori.
Duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawar niyyar masu yi, to zaka ga cewa wasu sun shiga ciki, shigar su sai jawo a rasa ayyuka, ayuwa wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma. An yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga, to ta sake dubawa, musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi dinnan, to ta dawo da biyan tallafin man fetur. Don mun ka duba za ka ga daga shinkoken da matasan suke yi, tallafin nan da aka janye har yanzu ma ba a san kuɗin nawa aka samu ba.
Shugabannin kungiyoyin zaman lafiya da masana tattalin arziki daga bangarori daban-daban ne suka halarci wannan taro, kuma sun dage kan cewa akwai hanya ɗaya da ta rage wajen ganin gwamnati ta dakatar da wannan yunkurin zanga-zanga a ƙasar baki ɗaya.
Sunana Pastor Dr. Yohana YG Buru, ina shugabantar kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da sauran wanda a Najeriya. Sakona shi ne a nemi warnar matasan, a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron ƙasa, domin abin bai bar kowa ba, amma in mun ce za mu ci gaba da dannan su ko lokacin mu ce kar su yi zanga-zanga, wallahi ba shi ne mafita ba. A zauna da su, a ji su, in an ji abin da ke damun su a nemi su mafita.
Sunana Dr. Ismail Muhammad Ancho. To abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan matsaloli na magana hawan farashi, na tsadar rayuwa, na magana lalacewar darajar naira, na magana cire tallafin mai fetur, a tattara su a bayin mu gwamnati, a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza shi maganin wannan abin. Abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan.
Masu shirye shiga wannan zanga-zanga dai sun riga sun sa mata ranar farawa a makon gobe, sai dai kuma ganin yadda suke tafa man zukewa ya sa an fara tantama da tababar cewa shin anya wannan zanga-zanga za ta yi hukuwa. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lol Ikara, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Dijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. Siyasar kasar Amurka ta dauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata shugaban kasa Joe Biden ya bada sanarwar janyewar sa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu, sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu 'yan jam'iyyar sa ta Democrat da ke bayyana tababa akan shekarun sa da yanayin lafiyar sa. Bayan janyewar tasa kuma, Biden mai shekaru 81 ya fito karara ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris a zaman wadda za ta ci gaba da daga tutar jam'iyyar a zaben shugaban kasa mai zuwa a watan Nuwamba na wannan shekara. Kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta karshe kan dan takararta ne a babban taron ta na kasa nan da wata daya mai zuwa, tuni da Kamala Harris ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar. Na tambayi Dr. Muhammad Ladan, wani dan Najeriya mazauni nan Amurka, kuma mai fashin baki kan lamurran siyasa, akan irin tasirin da hakan zai haifar ga siyasar ta Amurka.
Yawancinsu kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu, kullum suna amfani da shi, amma yanzu za su fi domin kowa ya shigo bayan da za ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya. Duk wanda ya shigo yanzu tsatsat za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump. Duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsu. To abin da zai faru kenan nake tsammani.
To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kashal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara, sa'annan kuma duka ga baki ɗaya za a iya ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari. Anya, baka ganin kamar lokaci ya ƙure wa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata?
Ai kan shi a nan abin nan na America, wani lokaci yadda su masu jefa ƙuri'a nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani. Abin da kace gaskiya ne, abin lokacin kan ya ƙure sosai, amma ba mu san abin da zai faru ba. Inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari, mutane na son shi da yawa za su iya ci.
Kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar Democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi Donald Trump idan har an ce shi shugaba Biden ba zai iya ba?
Akwai su kan da yawa wanda za su yi kafa da kafa da shi, domin shi Biden da wani lokaci yadda yake magana da sauransu, amma akwai mutanen Democrat za su iya kafa da kafa, za su iya komai da yake yayi za su iya yi da shi. Saboda haka na ga ma wanda duk wanda ya shigo zai zo Biden ne nake ganin.
Akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗe-raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba Kamala Harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba. Ban sani ba, ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance?
To ne abin da nake ganin wannan al'amarin shi ne kasan ita a ubanta baki uwarta ba India. So yanzu suka kira su people of color, amma baƙaƙe kenan suke kallon su. Amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kware, don kasan ita ne babban abin nan na California kafin shiga siyasar kasan gabaki daya. Ta san kan dokokin kasan nan sosai. So daga ganin shi inda ne ta shiga za ta iya takara da Trump sosai, kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci. Saboda haka duk kasan na alakari da Turawa da yawa sun so sha'anin za su yi abu da kai, amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su zaɓi baki yawan cin su, amma akwai yawancin su kwaɗo suke zuwa, amma akwai da yawa da ba son baƙaƙe. Akwai kaman gwamna ɗin California ƙasan shi ma ya iya magana sosai. Akwai gwamna ɗin, akwai gwamnoni da na jihohi daban-daban kaman uku haka wanda suna da ƙarfi kwarai da gaske za su iya shiga, kuma za su iya nasara, amma ba mu san dai wanda zai fito ba.
Menene tasiri, wani irin tasiri za ka kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kan shi sha'anin zaben gabaki daya na Amurka na watan Nuwamba da za a gudanar, da kuma siyasa Amurka gaba daya? Saboda wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba, a ce shugaba mai ci ya yi murabu saboda matsin lamba cewa ya sauka ba zai iya ba.
To ai kasan siyasar Amurka ta canza kwarai ba kaman da take ba, kuma yana canzawa kasan nan. Kuma inda na lura ya farkon zuwa kasan nan siyasar nasu ai abin yamma ya fi kwantata, amma yanzu siyasar nasu ta canza. So ba abin da za ka iya cewa ba za ka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba. Saboda haka sai dai kawai sai kuma ikon Allah mu ga dai abin da zai faru. Amma dai mutum ya ce ga yanda za ta faru ba za ka iya ba.
Wannan yanayi na siyasar Amurka dai wani babban darasi ne abin koyi ga kasashen nahiyar Afirka, inda ba yawan shekaru ba. Ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkinsu. A ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar Nijar, Dr. Wada Nafi'u, a zantawarsa da Hauwa Sharif.
To gaskiya yanda muka karbo wannan sako da ya fito daga Amurka musamman shugaban kasa Joe Biden da ya ce bai ya nemi adadi na biyu ba, kuma bayan shi hallo ya daga hannun mataimakin shi ya ce masu son shi su bi ta don su bi a zaɓe ta, muna ganin ba ƙaramin cigaba ce ba ya ba demokradiyya Amurka, kuma bayan ma demokradiyya Amurka kasashen duniya gaba ɗaya ya kamata su ɗauki wannan kamar tarihi, kuma ya kamata su ɗauki wannan kamar darasi bisa kan abinda shugaban ƙasa Amurka ya yi a wannan lokacin, tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu, kuma bayan hakanan adadin na biyu da ya kamata ya nema kuma ba duka 'yan Amurka bane suka yi kira suka ce mishi kai ya nemi, cewa siyasa shi ce kungiyar siyasa shi ce ta Democrat su ne suka yi, wasu a cikinsu suka ce ya kamata ya diba shekarun shi, kuma ya kamata ya diba tafiyar da rashin lada yake ya fasa kai ya nemi wannan adadi na biyu, kuma ya ji kiransu ya karɓa kiransu ya ce bai ya nema ba, kuma bayan bai ya nema ba ya kira yesu ya ce su bayan wannan mataimakin shi tashi kenan, ba ƙaramin tasiri ba ne ba ƙaramin darasi ba ne ya bada a ƙasashen duniya gaba ɗaya.
Na'am, yawa to kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake da nufi ga gabanin Afirka za su ɗauka daga wannan dattako na shugaba Joe Biden, musamman yadda aka san shugabannin Afirka da sanin liƙewa su manne akan mulki
Afirka ya kamata su bin da ya kamata, wannan ba ƙaramin darasi ba ne ya kamata su ɗauka. In kuka diba kuka gani shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya shekarar 92 hali yanzu kuma a nan shekara ta 2025 yana son ya ƙara takara, kun ga wannan ya kamata a ce ya doki darasi musamman cewa kai umma di wani ne zai sa ya kamata ya sa, tunda in aka wasu shekaru ba a gane ma menene tafiyar da ƙasa, ba a gane abubuwa da yawa saboda yan shekaru suka yi yoni, kuma in kuka diba kuka gani daga an ce yau mutum ya yi shekara 80 gaskiya tahiyoyin a rayuwar ta duka dai tahiya ne ake yi ana lallabawa a ga yanda Allah zai yi, kenan shugabannin Afirka musamman wayannan wanda suka kwarari 80 ko suka ba ma 80 baya ya kamata a ce sun ɗauki darasin wannan na Joe Biden su bar matasa su yi gwagwarmaya don saboda ci gaban ƙasashensu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Zara a takaice, takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafafa a yayin da jiya Talata tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabuwar abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka ɗaura aniyar nuna babu sassauci wajen caccakar junansu a yayin da suka tunkari zaɓen watan Nuwamba. A ɗaya ɓangaren kuma, hankali ya karkata akan wanda Kamala Harris za ta zaɓa a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba Biden daga takara, inda kuma ya nuna goyon bayansa gare ta, wadda kuma tuni ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da kuma tallafin kuɗi. Jami'ai a ƙasar Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin saman Ukraine marar matuƙi ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin Krasnodar da ke kudancin Rasha, inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar. Harin ya faɗa ne kan tashar jiragen ruwa ta Caucasus, kamar yadda gwamnan Krasnodar ya ba da sanarwa a Telegram. Dan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey, Senator Bob Menendez zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar 20 ga watan Agusta mai zuwa. Murabus din dan majalisar dattawan da ya biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karɓar toshiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa, ciki har da halayyar zama tamkar jami'in gwamnatin ƙasar Masar. An ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya Talata a yankin Gofa, bayan zaftarewar ƙasa da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 229 a kudancin ƙasar Habasha. adadin na waɗanda suka mutu ya hada da mutane da dama da ƙasa ta binne su a ranar Litinin, yayin da ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai daga wata zaftarewar ƙasa a ranar Lahadi, a cewar hukumomin ƙasar.
Masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murnar ƙaruwar ƴa mace da wakilinmu a Ghana, Hamza Adam, ya samu. Allah ya raya, Allah ya albarka. A madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjiman ku.